محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يوم وما صور رمى أن الركتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث يا تبت أجكن سيو مسلم حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكي تشوى يجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار وانا حديثي نيوان ديك نونا منا وتعينهم مهمانشي كو جرما إخلاصي وتعيدا الله يصنصن تبوتا غريشي da fitar da wani rabo na zuciya ko wani rabo na sheidani ko rabo na mutane daga aikin bayi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon mutanen da za a yi wa shari'a ranar gobe kiyama za a zo da wani mutum wanda aka kashe shi a fagen daga fa utiya bihi a zo da shi gaba ga Ubangiji fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Allah ta'ala ya yi masa lissafin ni'imomin da ya yi masa kuma duk ya yadda ya fahimci cewa Allah ta'ala ya yi masa waɗannan ni'imomi sai Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha me kai da waɗannan ni'imomi da nayi maka sai ya ce qataltu fika hatta tushhid nayi ta gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin ka har nayi shahada sai Allah ta'ala ya ce kadhabta ƙarya kake yi walakinaka qatalta li an yuqala jari ka dai yi fada ne ka yi yaki ne kawai domin a ce da kai jarimi a ce da kai mara tsoro faqad qila kuma an fada maka hakan thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar sannan sai a ce a kama shi a je a jashi akan fuskar sa har a jefa shi cikin wuta sannan nabiyu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu azo da mutumin da ainihin aka bashi ilimi kuma ya koyi ilimi ya koyar da shi wa qara al-qur'ana kuma ya karanci al-qur'ani fa utiya bihi azo da shi gaba ga ubangiji fa arrafahu ni'amahu fa arafaha ubangiji ya sanar da shi ni'imomin da ya masa ɗaya bayan ɗaya daki daki kuma ya gane ya fahimci waɗannan ni'imomi qala fa ma amilta fiha Allah ya ce to me kai da waɗannan ni'imomi qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an yace na koyi ilimi kuma na koyar kuma na yi karatun alkur'ani saboda kai Allah ta'ala yace kazabta ƙarya kake yi walakinaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu wa qara'ta al-qur'ana li yuqala qari'un wa qad qila ka dai koyi ilimi ka koyar da shi ka karanci alkur'ani ka karantar domin a ce da kai makaranci kuma an fada thumma umira fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar sai yace a kama shi a ja shi a fuskar sa suna jefa shi cikin wuta sannan a zo da mutum na uku wanda shi kuma Allah ta'ala ya wayalwata masa ya bashi dangogin dukiya iri iri fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu a zo da shi Allah ta'ala ya sanar da shi ni'imomin sa da ya masa fa arafaha ya gane irin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ya yarda cewa Allah ya masa wannan ni'imomi Allah ta'ala ya ce da shi fa ma amilta fiha to me kai da waɗannan ni'imomi da Allah ya maka sai ya ce ma taraktu fi sabilika tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka babu wata hanya da na san kana san a ciyar da dukiya saboda kai a ciyar da dukiya a wannan hanyar sai da na ciyar. Qala kazabta Allah ce ƙarya kake walakin na ka fa'alta li qala huwa jawad ka dai yi don a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mara ruwa faqad kila kuma an gaya maka haka din an yabe ka da wannan din sannan sai ayi umarni a jashi akan fuskar sa shi ma a jefa shi cikin wuta. Wannan hadisi kamar da muka gani Ubangiji ta'ala zai yi wa mutane zai yi wa bayinsa hukunci kuma farkon waɗanda za a yi wa shari'a cikin masu laifi za a zo da waɗannan mutane guda uku dukan su Allah ta'ala ya musu ni'imomi manya-manyan ni'imomi kusan ni'imomi ne waɗanda a kan su addini yake kafuwa yake tsayawa a ciki za mu ga an ambaci ilimi an ambaci jihad an kuma ambaci wato abu na uku ciyarwa fi sabilillah wanda addinin musulunci ya kafu akan waɗannan abubuwa akan karantarwa da kuma bashi kariya da kokarin yada shi da kuma ainihin a ciyar da dukiya fi sabilillah. To waɗannan ayyuka manya-manya da addinin musulunci ya kafa da su za a zo da waɗanda a nan duniya suna ganin cewa suna cikin waɗanda suka yi wa musulunci aiki ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi kuma daga ƙarshe Allah ta'ala ya sa a tafi da su wuta ba don komai ba saboda wani babban abu da aikin nasu ya rasa wanda shine ikhlasi shine yi don Allah yi ba don a yabe ka ba ba don ka samu wata bukata ta duniya ba ba don wata manufa ta duniya ba don wata maslaha ta duniya ba a'a kai don Allah kawai ka san cewa Ubangiji ta'ala shi zai baka sakamako kuma ba ka da wani abu a cikin zuciyarka in ba Allah din ba. To waɗannan mutane za su zo da irin waɗannan ayyuka kuma Ubangiji ta'ala ya kirawo su ya yi musu lissafin ni'imomin da ya musu ya musu ni'ima iri kaza bawa yana yadda domin a lokacin babu damar kuma bawa ya ƙaryata ya ce akwai wata ni'imar da shi bai yadda an yi masa ba ko ya ce zai yi rinto saboda a ranar idan mutum ya ce zai yi rinto da bakinsa to Allah ta'ala zai sa sauran gabobinsa su yi furici su yi magana sai su ba da shaida a lokacin da za su ba da yawma tashhadu alaihim arjuluhum aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranar da hannayensu da kafafuwansu za su yi musu shaida da abin da suke aikatawa hatta fatunsu da jikinsu za su yi musu shaida. Qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. A lokacin za su rika cewa fatunsa da aka yi kuka yi mana shaida irin wannan mummunar shaidar sai su ce da su Allah ta'ala shi ya ba mu ikon mu yi furici wanda ya ba wa kowane abu ikon ya yi furici idan ya ga dama saboda shi ya ba mu damar mu yi furici kuma a da can ai babu ku daga baya Allah ya yi ku saboda haka babu abin da ya gagari Ubangiji don haka zai iya wannan abin da yanzu kuke mamaki. To saboda haka dole bawa a lokacin zai yadda ya tabbatar da dukkan abin da za a gaya masa ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ce to waɗannan ni'imomi da aka yi maka lalle ne dole ka zama na a rayuwarka kai wani abin da yake nuna cewa kai mai godiya ne ga Allah domin waɗannan ni'imomi da ya maka ba ka da abin da za ka iya biyan su a kansu to amma alal aqalla kai wani abin da yake nuna cewa ka yadda Ubangiji ta'ala shi ne mai bayarwa kuma shi ne imta ka da irin waɗannan ni'imomi daban-daban. Me kai fa ma amilta fiha me kai da waɗannan ni'imomin da Allah ya maka karshe sai ya faɗi babban wani abin da yake tutiya da shi yana ganin ko shi kadai ya isa ya sa Allah ta'ala ya yafe masa ya shiga shi aljanna ce qataltu fika hatta stushita wato nayi gwagwarmaya na shiga yaki saboda kai kawai ya Allah kuma har ma a gurin yakin ne aka kashe ni yana ga kamar babu wani abu mafi tsada da zai sadaukarwa Ubangiji kamar ransa to ya sadaukarwa Ubangiji ransa saboda haka yana ganin ai wannan kadai ya isa sai Allah ta'ala ya ce da shi ƙarya kake yi ba mutum kai yaki saboda ni ba mutum dan Allah kai wannan kai ne kawai saboda ayyaye banka a kwarzantaka ko a ce baka da tsoro ko a ce da kai kaza 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 kuma duk an fada saboda haka waɗanda kai dan su fada kuma sun fada don haka sun biya ka kuma kana nan a matsayin mai laifi a gaban Allah saboda haka Allah ta'ala ya ce a kama shi a jashi akan fuskarsa arewar wulakanci kenan zamana akan fuska za a jashi ba ma a kafafuwa ba saboda a rayuwarsa ya birkita al'amura abinda ya kamata a yi shi dan Allah ya yi shi da wata manufa ba Allah ba saboda haka nan a lahira za a nuna masa cewa tunda yayin rayuwarsa a birkice a duniya to anan ma Allah ta'ala zai birkita shi a mai da ƙasa ƙasarsa ta koma sama-sama ta dawo ƙasa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiya ala siratin mustaqim Allah ta'ala ya kwatanta wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi yake tafiya wato a kifi akan fuska ya kwatanta wanda yake tafiya akan hanyar da ba ta Allah ba Allah ta'ala ya kwatanta shi da wanda yake tafiya a kifi akan fuskarsa kamar wanda yake jan fuskarsa yana a matsayin ita ce kafarsa maimakon yayi tafiya da kafafuwan da Allah ta'ala ya halicce su saboda wannan manufa ya kasance yana tafiya da kafafuwansa to haka wanda yake sakin hanyar Allah ya kama wata hanyar daban yake barin abinda Allah ta'ala ya ce ayi yayi wani abu daban to daidai yake da wannan shi yasa a lahira za a ja shi akan fuskokinsa akan fuskarsa maimakon ya tafi da kafafuwansa sannan karshe a jefa shi wuta mutum na biyu shine wanda yake mai ilimi malami wanda yake ganin yayi ilimi a duniya kuma ya karantu kuma ya karantar kuma makarantar alqur'ani ne wato ba dai wani abu da zaka yi tutiya da shi na ilimi a gurin Allah sama da kasan maganganun sa kasan littafin sa kasan muradin sa to shi yana gadi yayi wannan kuma bayan a karan kansa ya sani kuma ya kokarin sanar da wasu ya tara wasu ya koya musu don haka yana jin cewa to ai yayi wani abu da shi ma zai kubutar da shi gaban Allah to amma tunda a nan duniya bai yi shi da zuciya guda ɗaya ba bai yi shi da sunan Allah ta'ala ya bashi kawai lada ba a yayi shi ne saboda ya samu yabo ya samu kura kuzuzuntawa ya samu wata buƙatar sa ta duniya kuma abin nan da ya buƙata ya samu saboda haka in ya je wa Allah ya faɗi wannan Allah ta'ala ya gaya masa ni'imomin da ya masa ce to wani abu kai a dalilin waɗannan ni'imomi ya ce ya Allah na yi ilimi kuma na koyar kuma na karanta alqur'ani sai Allah ta'ala ya ce da shi kazabta ƙarya kake yi ka dai karanta alqur'ani ka karantar liqal qari don a ce da kai makaranci da a ce da kai kafi kowa kuma an faɗa wannan ita ce buƙatar ka kuma an yi maka sauraka baka da kuma komai a gurina Allah ta'ala ya sa shi ma a ja shi akan fuskar sa a jefa shi cikin wuta a zo da na uku shine wanda Allah ta'ala ya bashi wadata ta dukiya ubangiji ta'ala ya lissafa masa irin ni'imomin da ya masa a duniya iri-iri tambaye shi bai kai da waɗannan ni'imomi ce Allah ta'ala ka bani ni'imomi ka bani dukiya iri-iri kuma na ciyar babu wata hanyar da kake buƙatar a kashe kuɗi akan ta sai da na kashe Allah ta'ala ya ce ƙarya kake yi ka dai yi haka ne wato dan a ce da kai mai kyauta dan a yi ta yabanka a yi ta maka kirari kuma duk an yi maka waɗannan abubuwa saboda haka baka da komai a gurin Allah yanzu sai dai a ja shi akan fuskarsa a jefa shi wuta shi haka zai zama makomarsa to waɗannan mutane guda uku aya ne akan kowane irin mutum wanda zai yi wani aiki idan dai har waɗannan da suke ganin sun zo da wani aiki wanda a karan kansa tushe ne na kafuwar addini tun a farko akan haka addinin ya kafu to amma kuma sun da ba su yi wannan aikin dan Allah ba ya kasance wannan aikin bai amfane su a gurin Allah ba to ina ga wanda zai yi wani aikin da bai kai nasu ba babu shakka dole ayyuka idan ana buƙatar su karɓa a gurin Allah to sai an samu wannan jigo na ikhlasi a ciki wato mutum ya tsantsanta yin abin dan Allah kada ya sa wata manufa ta duniya ya zama a dalilin ta kawai yake wannan aikin in har aka samu haka to babu shakka an samu babban matsala bayan aikin ya rushe ya sha wahalar banza kuma in yaje lahira zai gamu da wata mummunar ukuba kamar yadda wannan hadisin wato ya nuna lokacin da Abu Huraira ya karanta wa Muawiya ibn Abi Sufyan wannan hadisi sai da ya fashe da kuka saboda irin yadda hadisin ya nuna irin girman narko da azaba da Ubangiji ta'ala ya tanade ta ga waɗanda suke yi ba dan Allah ba haka ya kamata dukkan abin da zamu yi ya zamana muna sa Allah a ciki kuma idan Allah ba don wata manufa ta duniya ba, ba don wata maslaha ba, ba don wani abu da muke tunanin zamu samu ba, mu nemi yardar Allah a cikin wannan abu, shine kawai zai fishe mu. In ba haka ba, to zai zamana a nan duniya mun sha wahalar banza, mun kashe kudaden mu, mun bata lokacin mu, mun wahalar da jikin mu, kuma ƙarshe Ubangiji ta'ala ya zo ya yi mana mutum irin wannan sakamako. Babu shakka wannan ita ce asara ta hakika. Allah ka kiyaye mu.
Amin suma amin. Malam tallai mu ta farko dai a wannan mako ta fito ne daga Bashir Gandu wanda ke cewa shin Uzairu annabin Allah ne ko kuma dai wani bawan Allah ne mai daraja ta musamman kuma a wani lokaci yazo?
To babu wani nasi da yake tabbatar da cewa annabi ne ko ba annabi bane. Babu nasi da ya tabbatar da wannan a Alkur'ani mai tsarki ko a hadisi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama take nuna Uzairu annabin Allah ne ma'asumi. Abinda dai aka sani a tarihi na Yahudawa a lokacin da suka kafa masarautarsu, akwai mamlakatu Yahuda ɗaya daga cikin masarautu guda uku da aka kafa su bayan sun guje, bayan sun samu kubuta daga Fir'auna, Allah ta'ala ya tsirar da su har sun shiga Falastinu. To akwai masarautu da suka yi bayan mutuwar Yusha, an samu masarautu guda uku. Akwai mamlakatu Yahuda da tana cikin masarautu da aka yi. To bayan Bukhtanassar, akwai wani mutumin Greek ne da ya zo ya yaƙe su, ya yi kace-kace da garin, ya rushe haika Suleiman, gurin bautar annabi Suleiman, ya rushe Urushalim. Urushalim ita ce Kudus. Ya rurrusa ta, kusan babu wata gida da ya bari, ba wata ganuwa da ya bari a tsaye, da sai ya rusa ta. Ƙarshe ya kwashi, bayan ya gama kashe na kashewa, ya kwashi waɗanda suka yi saura daga cikin Yahudawa, malamansu da sauran jama'a da suka rage ba su mutu ba, ya kwashe su ya tafi da su Babil, wato can cikin ƙasar Iraq. Suka zama kamar bayi. To anan suka kwashe shekaru a matsayin bayi waɗanda ba su da gata, suka yayyafa suka girma. To a lokacin da Farisawa su kuma suka zo suka yaƙi Babilawa, suka yaƙi waɗannan mutane, ya kasance a daidai wannan lokacin sun ba wa su Yahudawa ƴanci, mai son ya ci gaba da zama a Iraki ya ci gaba da zama, mai son ya koma asalin inda aka fito da shi, wato ya koma Kudus ya koma. Lokacin Babilawa, lokacin Farisawa da suka mallaki Babila, lokacin ne suka abin nan. Don haka shi Izra suke ce masa, wato suna ce masa Izra, larabci yake cewa Uzair. Shi Izra yana cikin waɗanda suka malamai waɗanda suka karanci at-Taura, suka haddace wani bangare nata. To ana cewa shi ne yayi imla'in ta bayan da ta bace, tunda suna ƙarƙashin mulkin Babilawa kuma masu bautar gumaka ne, masu bautar rana ne da sauransu, ba addini ba samawi suke ba, saboda ka ba su da ikon su karanta wani littafi daga cikin littattafansu. To don haka a wannan lokacin gaba ɗaya at-Taura ta bace, abinda yanzu ake ce Old Testament ya bace, babu shi. To shi wannan Izra ana cewa shi ne wanda ya, bayan ya yi, sun yi jagorancin dawo da sauran waɗanda suke Iraki, dawo da su Urushalim Kudus, shi da ya yi shiftar rubuta wannan at-Taura ɗin. To haka shi Yahuda sai suka rika girmama shi, suka rika ba shi matsayi, har ma ta kai ma hauro suna cewa ɗan Allah ne, saboda wannan ƙoƙari da suke ganin ya yi na dawo musu da at-Taura bayan da ta bace. Ya at-Taura, a yadda tarihin Yahuda ya nuna, at-Taura ba a koyar da ita ga kowa cikin Yahudawa ba. Waɗanda suka haddace wani ɓangare na at-Taura su ne ‘ya’yan annabi Harun, su ne aka abin nan, ba a bar ta a hannun duka Yahudawa, kowa yana haddata ba. Saboda haka sai ya zamana ta ɓace, ba ta zama ta zama complete ba. To lokacin da ya zo ya yi wannan ƙoƙarin ta ɓangarensa, ya yi musu shiftar at-Taura, aka sake rubuta ta, dan shi da mamar rubuci ne dan suna ce masa alwarra wato wanda yake mai harkar rubuce-rubuce mai harkar abin nan kofar littattafai to sai yasa sai bashi wani matsayi da girma wannan ya bashi wani matsayi da girma a gurin Yahudu wasu suka ce ma annabi ne wasu ma har suka ce dan Allah ne inda Allah ta'ala ya karyata su akan wannan wakalatul yahudu uzairu ibnullah wakalatul nasara masih ibnullah ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون الله تعالى yace wannan abin da suke fada magana ce ta ƙarya ta kage ta kire ba ta da asali kuma Allah ta'ala ya la'anci waɗanda suke irin wannan magana saboda haka wannan shine Izra shine kuma Uzair da Al-Qur'ani ya ambata a guri ɗaya kawai aka ambace shi anan ba a yi bayanin cewa annabi bane anan ba a yi bayanin cewa annabi bane ko ba kore cewa ba annabi bane amma dai a tarihi dai yana cikin malamai waɗanda suka dawo da shiftar Taurat wannan shi yasa da dama daga cikin makaranta abin nan comparative studies na religion na addini suke ganin cewa ita kanta Taurat ta samu wani lokaci da ta fita daga hannun mutane ba a rubuce take ba don haka aka ce za a yi shiftar ta a sake imla'in ta dole ne za a samu kurakure wasu abubuwa a cire su wasu abubuwa a ƙara su wanda babu su ba ita ce Taurat da annabi Musa alayhis salam ya zo da ita ba ya karba a wurin Ubangiji Allah ta'ala ya bashi ita a rubuce ita wancan ta bace daga bayan shi wannan Izra din yayi shi kuma ba wani abin da ya tabbatar da cewa annabi ne ma'sumi bai ya ce baya kuskure da ashe akwai wani nassi da ya tabbatar da annabi ne ma'sumi sai a ce to sun da an dawo musu da ita ta hannunsa to amma babu wannan nassin da ya tabbatar da haka saboda haka wannan shine Izra akwai wadanda ko mu ce Uzairu akwai wadanda suke fassara aukan ladhi marra ala qaryatin hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'asa a cikin suratul baqara mutumin da ya taho yaga wata alqarya ta rushe ta rugurguje yake cewa ya Allah ta'ala zai iya tayar da wannan alƙarya bayan mutuwar mutanen nan Allah ta'ala ya karɓi ransa shekara 100 sannan ya tada shi wasu suka zo fassara sai su ce shine Uzairu din amma babu abinda yake inganta wannan maganar ba magana ce da ta fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko wani sahabi magana ce da aka samu daga Isra'iliyawa saboda haka wannan dai shine Uzairu babu wani abinda yake tabbatar da annabcinsa
sai tambaya ta gaba da ta fito daga Muhammad Manzali da ke cewa wannan sahabi ne yafi yawan ilimi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam
babu shakka wanda yafi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam dare ba rana a kowane lokaci shi yafi ilimi shine sayyidina Abubakar shine yafi ilimi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi falala shine yafi lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam Usayd al-Khudri yana gaya mana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye cikin sahabbai yana hudu ba yake cewa Allah ta'ala ya ba mu wani bawansa zabi tsakanin ya zabi rayuwar duniya ko ya zabi ta abin da yake gurin Allah amma ya zabi abin da yake gurin Allah to sai mutane duk sun ji maganar amma ba su fahimci ta kame mai annabi mai yake nufi sai Abubakar ne yake kuka sai yake kuka sai daga baya suke tambaye shi sai yake cewa ai annabi shine wannan bawan kuma wannan alama ce ta cewa ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa saboda haka Allah ta'ala ya bashi zabi ya ci gaba da zama a duniya ko kuma ya dawo wajensa saboda haka ya zabi ya koma wajen Allah daga lokacin ne Abu Sa'id al-Khudri yake cewa fa kana Abubakar a'lamana Abubakar ya fi mu ilimi saboda haka shi daga jin maganar ya fahimci inda ta dosa yayin da sauran sahabbai kuma kawai zai suna jin cewa Allah ta'ala annabi yana ba su labarin wani bawa da Allah ta'ala ya bashi zabi kuma ya zabi abin da yake gurin Allah to menene a ciki har za a yi kuka shi kuma ya fahimci cewa anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu hannunka mai sanda ne kamar bankwana ne yake yi da su cewa ajalinsa ya zo domin Allah ya bashi zabi kuma ya zabi ya koma ga Allah saboda wannan nassi ne da Abu Sa'id al-Khudri yake faɗa wa kana Abubakar a'lamana Abubakar ya fi mu ilimi kuma zumtarsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama dole za ta sa ya fi kowa ilimi don haka in ana magana wanda ya fi kowa ilimi cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama babu shakka Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ne kan gaba
to sai tambayar da ke cewa malam menene matsayin matar da mijinta ke yi mata dukkan kyautatawa amma kuma ba ta ganin kimarsa a matsayinsa na mijinta ko bata bashi hakokin sa na zamantakewar aure.
To in har aka samu irin wannan mata babu shakka mace ce wacce take cikin hadari matuƙa da gaske. Domin wannan shine kufranul ashir, shine abin da ake cewa kufranul ashir, wato butulcewa abokin zama, wato miji ai masa butulci ya kyautata ba za a ga kyautatawarsa ba, ya yayi ihsani ba za a ga ihsaninsa ba, kullun ana ganin ba daidai yake yi ba, kullun ana munana masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana bayan yayi wa maza hudu bar Eid, ya taho ga inda mata suke, yake cewa ya kuta da zan mata ku yawaita sadaka, saboda na leka wuta na ga ku kuka fi yawa saboda kuna butulci. Matan suka tambaye shi cewa yakfurna billah, suna butulcewa Allah ne? Annabi ya ce la yakfurna al-ashir, suna butulcewa abokin zama, wato suna yi wa abokin zama shine miji butulci. Yace law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qatt, da zaka kyautata wa dayar su tsawon shekara guda, wata rana ta ga wani abin da ba haka ba daga wajenka, tana iya budar baki ta ce tunda nake da kai ban taba ga kai mun wani alkhairi ba. To kaga wannan shine kufranul ashir, wato mutum ya kyautata maka kai kuma kai masa butulci, maimakon ka gode masa, maimakon ka ga ihsanin da ya maka kai masa godiya, sai ka rika masa butulci kana kafirci abin da ya maka, watakila ma kana canza wannan abun da isa'a, wato munanawa, maimakon ka kyautata masa, koda baka kyautata masa ba a dai a dai kyale shi haka ya huta, sai ya zamana kuma ana masa abin da ba daidai ba. Alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar, ubangiji ta'ala yana magana quraishawa da Allah ya musu ni'ima, amma maimakon su gode wa ni'imar Allah sai suka butulce wa Allah, da haka butulce wa mai ni'ima ana kiran shi kufranun ni'ima. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa galibi mata da suke shiga wuta irin wannan dabi'a ce take shigar da su wuta, don haka ba daidai bane mijinki wanda yake kyautata miki, yana miki ihsani, yana baki ci da sha da kula da ke, yana ainihin daukan dawainiyarki bakin gurgurdan ikon sa, ya zama nake kuma kina kullun munana masa har kullun, wannan ba zai haifa miki da mai ido ba, kuma ranar gobe kiyama sakamakon ba zai kiyu ba, Allah ya kiyaye mu
amin. Wannan yace malam su wane ne kafiran amana, kuma menene hakokin su akan musulmai?
To a fiqhu na musulunci kafirai ana kasa su gida uku, akwai al-kafirul harbi, akwai al-musta'man, akwai al-dhimmi. Al-kafirul harbi shine wanda da kasar sa da ta musulmi ana fada, wanda su abokan gaba suke da musulmi, don haka inda duk aka ga juna sai dai sai fada, to wannan shine ake kira al-kafirul harbi. In sun shigo kasar musulmi za su shigo da niyyar fada ne, su ma musulmi sun shiga kasar sun shiga da niyyar fada ne, wannan shi suke cewa harbi. Akwai al-kafirul musta'man, shi kuma shine wanda da kasar sa da kasar musulmi ba a yaki, amma ba a kulla wata yarjejeniya ta zaman lafiya ba, ba dai wata yaki tsakaninsa da kasar sa da kasar musulmi, amma an bashi aminci ya shigo kasar musulmi, ko kuma ma ana yakin amma shi an yarda ya shigo saboda wani dalili, ko zai zo ya kawo wani sako, ko za a zo a zauna a yi wata tattaunawa, sai aka bashi dama cewa to ya shigo, babu wannan da zai taba shi, babu wanda zai kare shi, wannan shine al-musta'man. Kamar ka ce yanzu a yi wa mutum visa, kasa ta ba wa mutum visa ta yarda cewa ya shigo kasar, ya yi duk bukatun da zai yi, kada kuma wani ya taba shi, yana da yancin sa ya yi abin da dan kasa zai yi a cikin kasar gwagwadon yadda tsarin su ya ba su, to da shine abin al-musta'man. Don haka in ya shigo gari da wannan aman din, babu wanda ya isa ya taba shi, kuma duk wanda ya taba shi to ya keta haddi ne na musulunci, ba haddin shi wannan mutum ba. Kuma aman din nan yadda shugaba na sama, wato shugaba imam na gaba ɗaya zai iya bayarwa, to haka nan wani daga cikin musulmi in ya bugi kirji ya ce wannan mutum yana karkashin makotakata ko kulawata ko amanata, kada a taba shi, to ba za a taba shi ba. Shi yasa lokacin da aka fatu Makka, Ummu Hani ta cikin waɗanda suke cikin tsoro suna zaton cewa tunda yanzu gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu Makka ya karbe garin Makka su kuma sun san irin rashin mutuncin da suka yi a baya suna zaton cewa za a yi ramuwar gayya saka sai su neman mafaka wanda zai ba su mafaka sai Umma Hani sai ta ba wani daga cikin su mafaka tace kai kana karkashin kulawa ta amanata to shine a lokacin sai Ali yake so ya kashe shine sai ta zo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga shi wani na bashi mafuka amma Ali yana so ya kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajartu man ajartu ya Umma Hani wanda duk kace kin sa shi cikin kulawarki ko mafakakki ko makotakakki to ni ma na bashi wannan saboda haka shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimuna yadun wahidun wa yas'a bi zimmatihim adnahum to musulmi kawar hannu ɗaya ne wanda yake mafi kankanta a cikin su ma zai iya wato yin alkawari a madadin su wanda yafi kowa kankanci a cikin musulmi in ya dubi wani wanda ba musulmi ba ana cikin wani abu yace wannan na yana karkashi na ka a taba shi to yana da wannan haƙƙin duk sauran musulmi ka su taba shi wannan shine ake kira almusta'man akwai kuma wanda ake kira azzimmi shine wanda ƙasa ta hada shi da wanda ƙasa ce ta yana shi ba musulmi ne amma yana zaune a ƙasa ta musulmi yana karkashin ƙasa ta musulmi saboda haka shi ma yanzu kamar dan ƙasa ne amma kuma ba addinin ƴan ƙasar yake bi sauran ƴan ƙasar yake bi ba shi yana da nashi addinin to musulunci bai hana shi ya ci gaba da addinin sa ba za a bar shi ya addinin sa zai gina gurin bautar sa zai yi abubuwan da duk da musulunci abin addinin sa bai hana shi ba kuma addinin sa ya ba shi dama yi ko da musulunci ya hana wannan shi ba za a hana shi ba misali da zai je cikin gidansa ya yi tulin giyar sa yana sha to musulunci ba zai ce a shiga gidansa a yi a fasa masa giyar sa ba ko a hana shi a shan giyar sa a cikin gidansa yana da damar yayi wannan yana damar yayi ibadar sa a gurin ibadar sa zamantowarsa karkashin musulmi abinda ba zai yi ba shine ya fito fili karara ya zo ko cikin jama'a musulmi ya zo ce a gurin zai sai da giya ko zai rika shan giyar sa to anan ba za a bar shi ba saboda abu ne anan da zai cutar da musulmi amma ya killace wani gurin sa can a inda yake shi da ƴan uwansa da suke harkar su je su musulunci baya ya kasu amma zai kawo ta yana sayarwa misali ya yi odar giya ya zo yana sayarwa musulmi ba ta gari to nan ba za a kyale shi ba wannan shine zimmi sannan kuma shi tunda baya bada zakka musulmi suna fitar da zakka wanda zakkan nan tana taimakawa a cikin abubuwa da dama wajen kyautata rayuwar sauran ƴan ƙasa za ta taimaka wajen bawa ƙasa kariya ma tunda akwai fi sabilillah za ta taimaka wajen wannan akwai sojoji waɗanda suke taimakawa wajen kare ƙasa za a yi ba daga cikin zakka a basu to amma shi tunda ba musulmi ba zai ce ba da zakka ba to sai ake karɓar jizya a wajensa sai ce to shi ma dole ne ya rika kawo wani kaso na kuɗi shi ma ya taimaka wajen gina ƙasa tunda shi ma ɗan ƙasa ne yana samun moriyar ƙasa kuma da wani abu zai taso wanda zai cutar da shi ƙasa dole ta bashi kariya haka da mahara za su zo ko mayaka da niyyar za su cinye kasar ko su auka to dole yana cikin waɗanda za a ba wa kariya duk da shi ba addinin sa ɗaya da sauran musulmi ba to tunda har za a yi masa wannan gata to tilas shi ma ya riƙa ba da wani contribution nasa shine ake karɓar jizya shi kuma ta ɓangaren sa to wannan shine zimmi musta'man shi shigowa yayi an bashi aman zai abinda zai tafi an bashi aminci alharbi kuma da wancan shi abokin faɗa ne shi ya zara kansakalinsa yaƙar musulmi ke to a wani lokaci shi wancan abokin faɗa ne haka malamai a cikin littattafai suka kasa kafirai saboda aka ce kafirin amana galibi kalmar kafirin amana mu a Hausa ana amfani da ita ne akan zimmi wato wanda yake ɗan ƙasa wanda ake zaune da shi lafiya baya cutar da musulmi yana harkokinsa su musulmi suna harkokinsu wannan shine galibi yake nufi kafirin amana to amma akwai almusta'man wanda shine wanda ake bawa aman shi kuma wannan azzimmi shi kuma ake kiransa a larabci na'am.
uku sai tambayar Buhari Mu'azu wanda ke cewa idan wanda ba musulmi ba ya bayar da kuɗi domin a gina masallaci shin ya halatta a karba dan yin amfani da su kuma ya matsayin ayar da ke cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
to a kaida abinda yafi dacewa a ce musulmi su gina masallaci da kuɗi wanda yake mai na halal mai tsarki wanda ba shi da wani abu na shubha wannan shine abinda yafi aka fi bukata ko a cikin musulmi din da a ce wani fashi yake misali sai ya ce ga taimakon sa ko a ce wani harkar riba ce sana'ar sa ya bada bashi da ruwa sai ya dauko ya ce ga taimakon sa ko wani boka ne harkar sa bokanci ne kawai sai dauko dukiya ya ce shi ma ga taimakon sa to irin waɗannan taimako sai ya ci kuri kayan ku ba a bukata don ba ko ba komai wannan ma zai sa su ji ciwo su ga cewa haka aka mai da su saniyar ware to lalle su sake tunanin irin yanayin rayuwar da suke yi su canza ta waɗannan ana ture dukiyar su guri gefe guda ba a san a karbe ta balle har a yi gina masallaci da ita ko da cikin musulmi ne to amma wanda ba musulmi ba yana iya yiwa dukiyar sa ta zama ba wai haramun ne ta haramun bace yana iya zama dukiyar sa ta hanyar da kai ma ka samu dukiyar haka shi ma ya samu kayan sa ya kasa ya tsare ya sayar ko aikin karfi yayi ya samu kudin nan ko gadan su yayi wata hanya dai da Allah ta'ala ya yarda a mallaki dukiya ta haka ko da ya musulunta ba za a ce to dukiyar nan ta ka ai ta haramun ce ta wasu ce ka kwata ka mai musu a shi ma dukiyar sa ta halal ce duk da ba musulmi bane to anan ba za ka ce idan an karba an gina masallaci a irin wannan yanayi ka ce ko masallacin bai da tsarki ko a wannan ba dalilin da yake nuna haka dukiya mara tsarki daban shi kuma rashin tsarkin sa daban akwai dukiya ce ta mai tsarki ce mai kyau ce amma kuma tana hannun wanda shi a ka'idar musulunci baya da tsarki din saboda yana shirka akwai kuma dukiya da take mara tsarki ce koda ko ta hannun musulmi ta fito ba ta da tsarki to nan dukiya kowaye ma zai bada ita ba za ka karbe ta ba waccan aya inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa sa'ulaika an yakunu min al-muhtadin wannan ayar abinda take nufi shine raya masallatayya ta hanyar bautar Allah a ciki ta hanyar lazumta su da zikiri ta hanyar sallah da sauransu kadai waɗanda suke raya masallatan Allah abinda ake nufi da raya masallatan Allah ba wai ginawa ba ginawa daban sannan bayan an gina kuma a raya gurin ta hanyar a ga masallata suna zuwa sallah a gurin ta hanyar a ga ana zama ana karatun Qur'ani ana karatun ilimi ana yin abinda zai yarda da Allah a cikin wannan guri to masu imani da Allah da ranar lahira da tsaye da sallah su suke yin wannan saboda haka koda an gina gini na masallaci idan har gurin ya kasance babu waɗanda suke imani da Allah da ranar lahira suke tsaye da sallah su ba da zakka to za ka ga masallacin ya zama kango babu wanda zai raya shi zaka same shi yayi kura yayi datti babu mai kula da shi to shine Allah ta'ala yake cewa inna ba ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah waɗannan masu irin waɗannan sifofi su suke raya masallatayyan Allah saboda haka kalmar raya masallaci ba ana nufin ginawa ba balle ka ce wanda bai yi imani da Allah ba in ya gina masallaci a rushe ba masallaci bane akan ma gaji akan gaji coci wata coci ce a gaje ta kuma ta kuma masallaci face tunda ai ta coci ce yanzu tunda ga ginin sai an ture shi sai an saki wani to inda haka ne da ginin Ka'aba ma sai a ce a ture tunda da lokacin Qurayshawa su suka saki gina ta bayan ruwa ya zaizaye ta ya rushe ta su suka yi karo aka harhaɗa kuɗi a lokacin suna bautar gumakansu to amma sun sanya sharadi cewa ba za su karbi wani kuɗi mara tsarki ba wani wanda yake fashi ko yake sata ko yake abin nan in ya ka kuɗi ba za a karba kuɗin wacce take karuwanci ba za a karbi kuɗin wanda yake a macuci a zalimi ba saboda ka sun sha sharuɗa su karan kansu sun san waɗannan a ɗabi'a ta ɗan adam ko ba addini ya san cewa duk kuɗin da aka samu ta hanyar kwace ta hanyar zalunci ta hanyar dan ya fahimci cewa wannan kuɗin ba tsarki gare su ba don haka suka kaɓe wannan suka ce ba su karba ba don haka suka sake gina ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka bai zo ya rushe ta bai ce to ai lokacin da suka gina ta ba musulmi bane suna mushrikai bari mu saki rushe ta mu saki gina ta a'a abinda ba har da so yayi amma saboda dai hikima da siyasa ta ainihin yada addinin musulunci cikin hikima ya hana shi yayi shine ya so ya sanya mata ya dawo da hijr isma'il akwai wani guri da aka yanke shi wanda ya kamata ya shigo cikin Ka'aba din to amma saboda kudin da suka tara ba zai iya ba su damar gini har ya shigar da wannan gurin ba sai suka rage fadin Ka'aba din ta wannan bangaren gurin da yanzu ake ce masa hijr isma'il kaga wannan dan gini ya dan zaga ya dan karami a cikin Ka'aba to sai suka rage wannan dan dani ne kadan suka rage saboda dukiyar da suka tara ba za ta isa su yi ginin gaba ɗaya ba sannan suka yi kofa guda ɗaya maimakon kofa biyu lokacin Annabi Ibrahim da ya gina ta kofa biyu yayi mata akwai kofa da za a shiga akwai kofa da za a fita sannan kofar ƙasa-ƙasa take to da suka tashi ginawa sai suka yi ginin sai suka maida kofar ta koma guda ɗaya kuma ta yi sama ta yadda ba wanda zai shiga sai wanda suka ga dama ya shiga suka maida abun wani abu ne na nasu wanda suke ganin ya isa sai a sashi ya sashi a cikin Ka'aba din wanda bai isa ba to ba za a bar shi ba sai yake cewa ba dan yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ba dan mutananki su dade da gane musulunci ba da na rushe Ka'aba na shigo da hijr isma'il sannan kuma na wato na gina ta akan harsashi na Annabi Ibrahim alayhi salam sannan na sa mata kofa guda biyu kofa daya ana shiga daya ana fita kuma nayo ƙasa-ƙasa da kofar yakon ta yi sama in za ka ginin Ka'aba za ka kofar sama take ba daidai take da ƙasa ba ƙasa ta yi ba to shi ce to amma yanzu in yi haka mutane sai a yi ta cewa ya fara taba abinda yake cewa shi ya zo ne domin ya tabbatar da shi addinin Annabi Ibrahim to gashi ne yanzu ya fara rushe Ka'aba ya fara bata addinin Annabi Ibrahim saboda wannan sai ya bari lokacin Abdullahi bin Zubair shine ya sake rusa ta ya dawo da ita alaka wa Ibrahim amma siyasa ta sa aka dawo da aka ci galaba abokan hamayya su suka ci galaba a kansa sai suka rushe ta suka maida ita a yadda take da to wannan kaga ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa gashi waɗanda suka gina ta ba musulmi bane amma dai ya batta haka haka shi ginin kasancewa an yi shi da kuɗin wanda ba musulmi ba a cewa ya zama matsala a matukar dai kuɗin nan kuɗi ne wanda yake na halal kuɗi ne mai tsafta kuɗi ne mai tsarki wanda ba kuɗi ne wanda shari'a ta haramta abin nan ba ita kuma ayar tana magana raya shi da sallah da zikiri da ambaton Allah da karatun Qur'ani
to sai tambaya ta gaba da ke cewa malam dan Allah a yi mana ƙarin bayani game da hadisin da ke cewa min hasan islamin mar'i tarku ma la ya'ani domin wasu na fakewa da shi su ki yarda a yi musu gyara ko kuma faɗa musu gaskiya da Imam Musa
to shi wannan hadisi asali hadisin hadisi ne mursal ta fuskar isnadi yana da rauni mursal ne hadisin al-Hasan ibn Ali ibn al-Ali ibn al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib wanda shi kuma ba sahabi bane tabi'i ne akwai waɗanda suke ambatan annabi an jaddihi to amma wannan ruwayoyin ba su inganta ba galibi malaman hadisi kamar yadda Ibn Rajab cikin littafin sa na sharhin arba'un an-nawawiyya hadisi yana cikin al-arba'un an-nawawiyya to sharhin Ibn Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam ya kawo maganganun malamai da suke cewa hadisin mursal ne to amma ta fuskar ma'ana haka yake ma'anar sa mai kyau ce min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni daga cikin kyan addinin mutum ya bar abinda ba shi da muhimmanci a gurinsa to ba mai muhimmanci ba shine ma'anar ma la ya'ni ba abin da yake da muhimmanci ba abin da yake da laysa min inayatihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan yani yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a gunsa yayi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna wani abu ne mai muhimmanci kuma abu ne da ruwansa a ciki in ma mun dauka ma'anar sa barin abin da ba ruwansa to umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna yana daga cikin abin da musulmi yake da ruwa da tsaki a ciki shi kuma hadisin yana magana abinda ba ka da ruwa da tsaki a ciki abinda rashin shigarka shine fa ma alheri to kakka shiga abinda in ka shiga zai kawo mafsada zai kawo barna to kakka sa kanka a ciki wasu mutane ne guda biyu kake ake ganin suna rikici, shigarka zai kara bata tsakanin su, amma akwai wani wanda shi in ya shiga tsakanin su zai iya sasantawa, to kai sai ka koma gefe ko kai magana da wancan wanda kake ganin cewa shi zai iya samar da sulhu tsakanin su, sai ka bar shi yayi. Wannan shine abin da ake nufi. Amma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, wannan yana daga cikin manyan farali da Allah ta'ala ya dora wa al'umma. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah ta'ala ya ce daga cikin ku a samu wani bangare na al'umma wanda suke umarni da kyakkyawan abu, suke kira zuwa alkhairi, suke umarni da kyakkyawan abu, kuma suke hana mummuna. Allah ce wannan sune za su samu babban rabo. Saurakan ba ma za a samu babban rabo a cikin al'umma sai an samu waɗanda za su iya cewa a yi kaza daidai ne, a bar kaza ba daidai ba ne. In aka rasa wannan, to an rasa falahi a cikin al'umma. Hakanan Ubangiji ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar wa mutane. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawan abu, wa tanhauna 'anil munkari, kuma kuna hana mummuna. Wannan yasa kuka zama al'ummar da tafi kowace al'umma alkhairi. Kuna umarni da kyakkyawa, kuna hana mummuna, kuma kuna imani da Allah. Saboda ashe mumini ya ga abinda yake daidai ya kira mutane akan su yi shi, ya ga abinda ba daidai bane ya tsawatar, wanda yana daga cikin bangaren abinda ya dame shi kuma yake da ruwa da tsaki a kansa. Mu duba ma mu ga Allah ta'ala ya la'anci banu Isra'ila saboda sun ki umarni da kyakkyawan abu, sun ki hana mummuna. Kowa zai yi abin da ya ga dama, ba mai daga masa kara, ba wanda zai ce kai yayi, ba wanda zai hana shi. Wannan ta sa Allah ta'ala ya hada su duk gaba ɗaya, la'anci su, ce lo'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu nabi sa ma kanu yaf'alu. Allah ta'ala ya ce an halicci banu Isra'ila, Allah an ci banu Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, bisa harshen annabi Dawud da Isa dan Maryam. Allah ya la'ance su. Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wannan la'anar ta faru akan su saboda saban Allah da suka yi da kuma iyaka da suka ketarewa. Menene suka yi na saban Allah da ketare iyaka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, ba sa hana junan su wani abu mara kyau da suka aikata. Wato in za a ga wanda yake yi ba daidai ba, ba za a yi masa tsawa, ba za a hana shi ba, ba za a faɗa masa ba daidai ba ne, sai a zira masa ido. Wataƙila ma in an gan shi a yi murmushi, a yi masa fara'a, a sakan masa fuska ya ji daɗi, har ma ya riƙa zaton wataƙila ba wani abu da ya yi. Allah ta'ala ya ce labisa ma kanu yaf'aluna, tir da abin da suke aikatawa. Saboda haka ashe wani ya fake da wannan hadisin, ya ce shi duk abin da yake yi a zira masa ido, a yi shiru, ka a yi masa tsawa, ka a gaya masa ba daidai yake yi ba, ka a yi masa nasiha. To wannan ya rushe wani jigo babba na addini, wanda kuma ba zai taɓa sabuwa ba. Saboda in aka yi shiru, duk wata masifa in ta zo za ta haɗa kowa da kowa ne, da mai yin da wanda ma baya yin. Saboda ba a hana ba, da yau an hana shi ya hanu, to da an samu sauƙin wannan musibar. To amma da aka kyale ya ci gaba da yin abin da yake yi, musibar da ta zo sai ta shafi kowa da kowa. Saboda haka wannan fahimtar ba daidai ba ce. Ibn Rajab a cikin sharhin da yawa hadisin da ya kawo maganganu irin waɗannan. Saboda haka a daina ɗaukan hadisi ana aje shi ba muhallinsa ba.
Sai tambayar Murtala Zakariya wanda ke cewa, malam, menene bambancin yin kiran sallah da ake yi a cikin masallaci ko kuma a wajen masallaci, kuma wanne ne yafi inganci?
To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan fita waje ne in za a kira sallah, ba a cikin ƙwaryar masallaci ba. Saboda kuma dalili kowa zai fahimci me yasa hakan. Saboda a lokacin ba a da amsa kowa irin namu, dole ne fita yadda sauti zai yi nisa, wani abu ba zai kare shi ba. In aka shiga cikin rifi ko cikin kewaye aka kira sallah, binnan ko cikin kewayayyen guri aka kirawo sallah, to sautin ba zai yi nisa ba kamar a ce fita ƙofar masallacin akai, a guri ne buɗaɗɗe sauti zai fi nisa. To wannan ta sa ake fita ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa kiran sallah ka fita ba a dabi'a ma shi mai kiran sallah ya san haka yake kamata yi ba sai an ce fita ba saboda sukan fita su babu wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kiran sallah ka fita da yazo kiran sallah ce ka fita a haka tun da aka fara kiran sallah dama haka suke yi kuma wannan shine kuma daman abinda ma kowa ma hankalinsa zai bashi koda yanzu ne a ce amsa kowanda muke amfani da shi a kiran masallatan mu duk a ce ba sa aiki sun daina aiki kaga mutum zai kiran sallah shi da kansa zai bashi cewa ya kamata ya fita daga waje domin sautin sa zai fi cara zai fi nisa sosai shi yasa zamu ga lokacin sayyidina Uthman bayan Madina ta ƙara fadada gidaje sun ƙara fadi kuma an samu su kasuwanni har a wajen Madina to sai karan juma'a sai ya ƙara kiran sallah ya zama biyu da da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin Abubakar da Umar duk kiran sallah ɗaya ake shine lokacin da liman ya hawo minbari to kun san wannan kiran sallah da liman ya hawo minbari shi aka hana ciniki saye da sayarwa da hada-hada ta harkar duniya a lokacin ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to wannan kiran sallah da Allah yake maganar sa anan cewa in an yi shi ku tattara duk abin da kuke na harkar kasuwanci ku ajiye sai kun yi sallah ku dawo shine kiran sallah wanda ake yi bayan liman ya hawo minbari to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Abubakar da lokacin Umar wannan kiran sallan shine kawai aka sani ba wani da ake kafin wannan da haka lokacin wannan Madinar ba ta da fadi da zarar aka ji mai kiran sallah Bilal ya kare kiran sallah to kusan kowa zai ji kiran sallar waɗanda suke kasuwa da sai su nade kayan kasuwancin su rufe su taho masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari kuma babu sauran ciniki da ya halatta to amma lokacin sayyidina Uthman sai gari ya fadada ya kasance in aka kira sallan ma waɗanda suke can wajen gari ba za su san ma an kira sallan ba za su iya ci gaba da harkar kasuwancin su kuma kada a manta a wancan lokacin babu agogo wanda zaka duba lokaci ka gane cewa yanzu lokacin kiran sallah yayi ko lokacin sallah yayi a wancan lokacin babu sai dai in zauna an yi aune-aune da inuwa da rana da waye-waye wanda kuma ba kowa ne yake iya yin wannan ba kuma in kowa ma ya iya ba kowa ne zai la'akari da wannan da wuri ba musamman in harka ce ta kasuwanci ana hada-hada to sai ya ƙara wani kiran sallah wanda ake zuwa bakin gari na kasuwar tana wajen gari sai a je bakin gari sai a kira sallah in aka kira sallah na farko kafin liman ya hawo minbari to duk kowa sai ya shirya ya san cewa to yanzu nan da ɗan lokaci kaɗan liman zai zo a fara sallah don haka sai dawo gida ya yi wanka ya shirya ta masallaci wannan shine suke cewa al-adhanul usmani wanda shine malamai daga baya suka tattauna akan cewa to a ci gaba bayan dalilin da yasa sayyidina Usman ya ƙara shi ya kau ko ku a'a a dakatar to wasu malamai suka ce tunda dai ya ƙara kawai a ci gaba shi yasa zaka ga wasu gurare ana yi biyu wasu kuma suka ce ai akwai hikimar da ta sa ya ce ai yanzu kuma ba a buƙatar wannan yanzu kusan masallatai ga sunan ko ina sannan da an yi kiran sallah za ka ji sannan ga agogo wanda ko ba a yi kiran sallah ba wanda an ma makara kai da kanka za ka ce kai yau ladan ya makara ya kamata tun da za a ce an kira sallah saboda haka wannan hikimar da ta sa a sayyidina Usman ya ƙara wannan kiran sallah babu shi a shahidai anan suna fita waje da yan isar da shi kiran sallah din wanda a yanzu kusan kiran sallah din nan da amsakuwa ake yi da kana waje da kana ciki duk ɗaya ne in ka daga murya a ciki in ka daga murya a waje duk ba wani ƙari da za a samu saboda ita amsakuwar daban ita ce take isar kuma da wannan murya din don haka idan wani ya ga ci zai fita saboda ya rika tuna lokacin da ake fita din haka shi in an ya tashi kiran sallah sai ya fito bakin kofar masallaci yayi to wannan ba wani abu kada a matsa masa wannan kuma zai yi daga ciki saboda yana ganin abinda dai ake bukata na kiran sallah shine sanar da masallata lokaci yayi kuma wannan bukata tana tabbata da kiran sallar da zai yi a cikin masallaci ta hanyar amsa kowa shi ma wannan kada a takura masa kada a matsa masa a ce yaya zai yi wani abin da ya saba wa sunna, wannan ba a kiran shi saba wa sunna. Na'am.
Alhamdulillah malam Allah ya saka alkhairi. Masarau duka duka a nan ga karshen shirin a wannan rana ta Asabar, sai kuma ku biyo mu abubuwa idan Allah ya kai mu. Sai dai za ku iya aiko da sakonninku akan lambobin wayar da aka saba, wato 0805554413, ko kuma 0707778442, ko kuma akan 0707640455. Haka zalika dai za ku iya aikowa ta kan shafinmu na Facebook, wato Fatiha Rahma da ke shafin sada zumunta na Facebook, da kuma shafinmu na email a fatiharahma@yahoo.com. Kamar yin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma Farinci cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a Zunguna FM, da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a sangen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero, wanda ya samu damar amsa muku tambayoyinku. Sai wanda ya ce tara mana sautin a bisa na'ura Bashir Idris Ngoko, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.